من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو غوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1440 wanda yazo 8 ga watan 5 2019 ajiya mun tsaya a aya ta 109 cikin suratul baqara aya ta 109 cikin suratul baqara wadda kasirun na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadda kasirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu waffahu hatta ya'tiya Allahu bi amri Inna Allaha 'ala kulli shay'in qadeer wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'inda Allah
Allah subhanahu wa ta'ala yace wadda kathirun da yawa daga cikin min ahlil kitab wadanda aka bawa littafi suna guri suna sha'awa suna kauna suna marmarin law yaruddunakum inama za su juyar da ku ko su kautar da ku ko su karkatar da ku ko su raba ku min ba'di imanikum bayan ku kun yi imani su maida ku kuffaran ku zamo ba musulmi ba wannan zai faru ne hasadan min inda anfusihim saboda hasada da take cin su a cikin rai suna da muguwar hasada akan musulmi da kan musulunci da kuma irin alkhairi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi min ba'di ma tabayyana lahum alhaqq bayan ku gaskiya ta riga ta bayyana a gare su fa'fu dan haka ku yi afwa wasfahu ku yi rangwame hatta ya'ti Allahu bi amrihi har sai Allah ta'ala ya zo da al'amarin sa inna Allaha haqiqa Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne a bisa komai da kowa wannan aya tana labarta mana irin alaka ta zamantakewa tsakanin bangarori guda uku. Akwai bangare na ahlul kitab wanda sun kasu kashi biyu, akwai yahudu, akwai nasara. Akwai bangare na uku shine bangaren musulmi mabiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan addinai guda uku asalin su addini ɗaya ne. Addinin da aka aiko annabi Musa da shi aka saukan masa da At-Taura, da addinin da aka aiko annabi Isa da shi aka saukan masa da Injila, da addinin da aka aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi aka saukan masa da Qur'ani, wannan addini ne guda ɗaya. To amma daga baya sai aka samu bambance-bambance. Shine ka'ida na addinin musulunci wanda addini ɗaya ne tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, yana da ka'idoji guda hudu. Ka'ida ta farko shine dukkan annabawa gabaki ɗayansu 120,000 da waɗanda Alƙur'ani ya faɗa guda 25, da manya-manyan guda 5, annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, dukansu sun yi ittifaƙi akan abautawa Allah ɗaya, kada a haɗa shi da abokin tarayya. Da haka dukkan wanda ya ƙara wani abun bauta bayan Allah, to ya shigo wa da addinin annabawa abinda babu a ciki. Na biyu, dukkan annabawa sun yadda da kansu gaba ɗaya. Kowane annabi ya yadda da annabin da ya riga shi, kuma ya yadda da annabin da zai zo bayansa. Da haka addinin annabawa kowa ya yi imani da kowa, kowa ya yadda da kowa, kowa ya gaskata kowa, kowa ya yadda ɗayan akan gaskiya yake. Shi yasa wanda zai zo sai ya yi bishara da na gabansa. Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya yi bishara da zuwan annabi Isa. Annabi Isa ya yi bishara da zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan shine ka'ida ta biyu. Ka'ida ta uku, dukkan annabawa suna kira ne zuwa ga ayi gaskiya, ayi adalci, a kuma zauna lafiya. Duk wani addinin da ya zo da rashin gaskiya ko da rashin adalci ko da rashin zaman lafiya, to baya cikin addinin annabawa. Sannan na hudu, annabawa dukkaninsu sun yi imani da akwai mutuwa, akwai tashi, akwai hisabi, akwai wuta, akwai aljanna. Da haka dukkan addinin annabawa akai yake. To wanda ya zo da wani ƙari a ciki ba wannan ba, ko ya ƙi yadda da ɗaya daga cikin waɗannan, to wannan ya kauce ma layin da annabawa suke ɗaura a kai. Da haka sai ya zama an samu ƙare-ƙare da rage-rage a ɓangaren Yahudu, an samu ƙare-ƙare da rage-rage a ɓangaren Nasara. Don haka da Yahudu suka zo sai suka ce sun yadda da annabawa duka amma banda guda biyu. Basu yadda da annabi Isa ba, basu yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba. Su kuma Nasara suka ce sun yadda da annabawan duka amma banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Su kuma musulmi suka ce to mun yadda da annabi Isa, mun yadda da annabi Musa, ko mun yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ashe wanda ya shigo musulunci ya hada dukkan addinan gaba daya. Idan kamar yadda wani sarki ba ma guje, sai wani ya zo ya masa wa'azi ya ce ka shiga Kirista, wani ya zo ya masa wa'azi ya ce ka shiga Musulunci, wani ya zo ya masa wa'azi ya ce ka shiga Yahudanci, sai ce duk ba addini ɗaya ba ne, suka ce da bambanci. Ya ce to ina gayyata ku fadata, ku zo ku gaya min bambance-bambancen, sai in zaɓi wanda zan shiga. Da aka zo ga malami daga ɓangaren musulmi, ga kuma malami daga ɓangaren Yahudawa, ga malami daga ɓangaren Nasara. Shi wannan ba ma guje sarki yana so a yi masa bayani. To sai aka ce shi malamin ya fara. To da malam ya tashi sai ya ce to in ka shiga addinin Yahudu za ka tara akwai imani da annabi Musa da kuma At-Taura. To mu ma a musulunci akwai imani da annabi Musa da At-Taura. In ka shiga addinin Kirista akwai imani da annabi Isa da Injila da Maryam. To mu a musulunci akwai imani da annabi Isa da injila da kuma Maryam. Annabi Isa ma an kama sunansa da Isa a cikin Alkur'ani hasaw 25, an kira shi dan Maryam hasaw 23, an kira shi almasihu hasaw 11. To kaga ita kuma Maryam an kira ta Alkur'ani hasaw 34, babu ma wata mace da Allah ya kama sunanta karara tun daga suratul Fatiha zuwa suratul Nas sai Maryam ita kadai ita ce sunanta hasaw 34. Kaga a musulunci mu akwai imani da wannan. To in kuwa ka shigo musulunci, to akwai imani da duka ukun, akwai imani da annabi Muhammad, akwai imani da annabi Isa, akwai imani da annabi Musa. In kuwa ka shiga Yahudu, to ɗaya zaka samu kawai, su basu yadda da annabi Isa ba, basu yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, annabi Musa suka yadda da shi da sauran annabawan da suka gabata, amma banda biyu. In ka shiga Nasara kuma banda ɗaya, in ka shigo musulunci kuma duka. So idan za a sa ba Yahude a aljanna saboda yayi imani da annabi Musa da Attaura, kai ma musulmi zaka shiga domin kai ma ka yarda da wannan. Idan za a sa Nasara a cikin aljanna saboda yayi imani da annabi Isa da Injila da Maryam, kai ma musulmi zaka shiga don ka yarda da wannan. In ko za a sa mutum a aljanna ne dan yayi imani da annabi Muhammad da Qur'ani, to rago ba za su shiga ba. To kaji yadda bambancin yake. Sai tambaye su yace haka ne, suka ce haka ne, to gari in shiga mai dukan gaba daya. Eh, kaga ko ina ta fadi dai sai akwai sha a ciki. To saboda haka Allah yace za a samu dambarwa mai yawa tsakanin waɗannan bangarori guda uku, Yahudu da Nasara da Musulmi. Kuma addinin Yahudu ya girmi addinin Kiristanci, addinin Kiristanci ya girmi addinin Musulunci. So da haka mabiya waɗannan addinai guda uku suna nan a duniya, suna nan a ƙasashe, suna nan da yawa, musamman dai wanda suka fi kowanne yawa su ne Musulmi da kuma Nasara, su suka fi yawa a duniya. Don duk ƙasashen da zaka je sai ka samu ɗaya daga cikin biyun nan. To wannan yasa Allah Ta'ala ya faɗi ƙa'idar yadda za a zauna da yadda za a fahimci juna. Yace wadda kathirun, da yawa daga cikin, ba dukansu ba kenan, mafi yawansu, min ahalil kitabi, na waɗanda aka bawa littafi, in an ce ma abocin littafi ko Attaura ko kuma Injila, to suna gurin lau yarudunakum, ina ma za su juyar da ku, min ba'di imanikum, bayan kun yi imani. Wannan imanin shi ne babban arzikin musulmi, wannan imanin shi ne jarinmu, shi ne darajanmu, shi ne kimanmu, shi ne mutuncinmu, shi ne ɗaukakanmu. Za ka kowa dole ya kula da imaninsa. Imani yana da matsaloli guda biyar. Matsala ta farko shi ne imani yana da tushe guda shida, shi ne imani da Allah, da imani da mala’ikun Allah, da imani da littattafan Allah, da imani da manzannin Allah, da imani da ranar lahira, da kuma imani da kaddara, in abu ya same ka mai daɗi ko mara daɗi ka san daga Allah ne. Waɗannan abubuwan guda shida su ne tushen imani. To yana da rassa kuma, rassan suna da yawa. Daga cikin rassan akwai gaskiya, akwai amana, akwai tausayi, akwai rahama, akwai ganin girman na sama, akwai tausayawa na ƙasa. Duk wani aiki wanda yake mai kyau, to reshe ne a cikin rassan da suke daɗawa mutum imani, suke ƙarfafa masa imani. Sannan imani yana da wato tushe a cikin zuciya, amma akwai ayyukan gabbai da suke fassara shi, da kuma ayyukan baki da suke tabbatar da shi. Da haka ƙaulin ne bil lisan, amalun bil arkan, wa atiqadun fil jinan. Imani akwai ayyukan zuciya, akwai ayyukan baki, akwai kuma ayyukan gabbai. Sannan imani yana ƙaruwa idan mutum yana ƙara aiki mai kyau, ko yana kyautata aikin yana ƙaruwa. Sannan yana raguwa idan mutum yana rage aiki mai kyau. To wannan imanin da yake arziki, Allah ya ce to ku yi riƙe shi da kyau. In ba haka ba, akwai waɗanda suke so su tankwaɗe, su rushe muku wannan imanin, su raba ku da shi, ku koma kafirai bayan kun yi imani. Masu wannan Allah ya ce hasada ce a cikin ransu. Ita kuma hasada mummunan ciwo ne. daga cikin munin hasada shine takan hana mai yin ta ya zauna lafiya, domin kullun zai ta ganin abubuwa waɗanda ba haka yake so ba, kuma ba zai iya canza su ba, sai ta shiga cikin damuwa. Hasada ta kasu kashi uku. Mafi munin ta, kai guri a ranka Allah ya raba mutum da wata ni'ima da yayi masa koda kai baka samu ba. Wato ka dinga fata wani yana cikin ni'ima, yana cikin jin daɗi, yana cikin farin ciki, yana cikin martaba, yana cikin kima, kai guri a ranka ina ma Allah zai raba shi da wannan alherin da ya bashi. Wannan shine hasada. Hasada ta biyu, mutum yana cikin musifa, yana cikin bala'i, kai gurin ina ma ya zauna haka kada ya fita. Haji mugunta. Mutum yana cikin musifa, kai fatan Allah ya bashi a ciki. To wannan ita ma hasada ce. Sannan akwai ta uku, ita ba hasada ce kai tsaye ba, shine kaga mutum cikin wata ni'ima ko cikin wata ɗaukaka, kai fatan kai ma Allah ya baka irin wannan ɗaukakar, amma ba tare da an taɓa tasa ba. Wannan ana kiransa gibba, guri da fatan ka samu irin abin da mutum ya samu, na kuɗi ko na ilimi ko na mulki ko na wata daraja ko na wani ɗaukaka, ka ce Allah ina ma za ka bani irin abin da ka ba wani wanda yake yin alheri da shi ni ma na yi. To wannan ba a rubuta mutum alhaki, dan kaga mutum cikin alheri kayi fata Allah ya baka irin wannan alherin tare da ya dawwaman masa da nasa. To amma su suna ga babban ni'imar da Allah ya wa dan adam shine da ya zabe shi ya maida shi mutum, ya bashi lafiya kuma ya shi musulmi. To ba sa son wannan musuluncin da imani, da haka duk wani kutungwila da duk wata makarkashiya da duk wani zagon kasa za a yi a ga cewa an rikirkita addinin, mutane sun kasa zaman lafiya a cikin sa. Daga cikin makirce, makirce shine liƙawa musulunci ta'addanci. Addinin da yace wata mata ta shiga wuta saboda ta kashe mage ba alhaki. Mage fa, wata mata ta nemi igiya ta daure kafar mage, bata bata abinci ba ko bata kwance ta ba. Lokacin abinci yayi, mage ta ji yunwa, ga ta a daure, sai ta mutsu-mutsu ta kwance, ta kasa kwancewa har ta mutu a gurin da yunwa. Saboda wannan Allah ya ce ba ta da imani, ba ta da tausayi, wannan matar ta tafi wuta. To wanda zai wa mage azaba a kai shi wuta. Sannan wata mata kuma ta ga kare yana jin kishirwa, bayan ita ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa ta sha, ta ce wannan karen irin kishirwar da ta koro ni har ta sa na shiga rijiya na ɗebo ruwa, to wannan karen ma yana da buƙatar wanda zai ba shi ruwa. Ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa ta ba wa kare ya sha. Saboda tausayinta da wannan kare, Allah ya yi mata gafara kuma iyafe mata laifinta. A wata ruwayan ma an ce wannan matar karuwa ce, kuma karuwan ma a cikin banu Isra'ila. Ku duba munin karuwanci, ku duba rashin ƙimar kare, amma da aikin tausayi ya shiga tsakanin karuwa da kare, sai Allah ya ɗiga rahamarsa a gurin. To addinin da zai ba wa mace aljanna saboda ta shayar da kare, ya ƙona wata saboda ta yi wa mage azaba, ina zai ce a ji a kashe ɗan adam? Kaga ashe masu ta'addanci da zubar da jini da kashe-kashe da ƙone-ƙone da duk wannan ba addinin musulunci ba ne, ba kuma addini ne ya sa a yi ba, an liƙa musulunci ne don a ɓata masa suna. Sannan na biyu, wato shagaltar da mutane ga barin sana'a da ilimi. Alfaqaru wal jahlu, an ce duk al'ummar da Allah ya jarabce ta da abu biyu, to ta shiga musifa. Babbar kwalara a cikin al'umma shine jahilci da talauci. Idan da jahilci, mutane ba su san duniya ba, ba su san lahira ba, ba san, ba su da ilimin sana'a, ilimin zamani wanda za su samu sana'a da aikin yi, ba su da ilimin sanin addini balle su bautawa Allah samu zaman lafiya da nutsuwa. Kaga talauci da jahilci su ne babban illa da yake kai mutane baya ya raba su da zaman lafiya. Sannan talauci, idan talauci ya samu gindin zama a tsakanin al'umma, to shi kansa talauci musifa ne. Shi yasa annabi yake zikiri da safe, yana Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqari, ya Allah ka raba ni da talauci kuma ka raba ni da kafirci. Mun ga ashe ni'ima ce mu ce zama yana cikin arzikin sa, yana cikin zaman lafiya. To sannan abu na uku shine gurbata mu'amala tsakanin al'umma. Ita mu'amalan nan ita ce zamantakewa. Allah ta'ala bai ba mu zauna kara zuba ba, sai ya kukkulle alaka tsakanin mu. Sai kaji mutun ya ce wannan babana ne, to kaga ya kamata ka kyautata wa babanka. Wannan baba ta ce ya kamata ka kyautata wa babarka. Wannan wana ne, wannan kanina ne, wannan aboki na ne, wannan makoci na ne. So ba a bakka ka zauna haka kawai ba, kowa sai da aka yi masa suna. Idan babanka ne yana da haƙƙin haihuwa, idan babarka ce tana da haƙƙin haihuwa, idan matarka ce tana da haƙƙin aure, idan ɗanka ne yana da haƙƙin haihuwa, idan ɗan uwanka ne yana da haƙƙin zumunci, idan makocinka ne yana da haƙƙin makotaka. Makotakan nan kuma akwai ta gari, akwai ta kasuwa, akwai ta sana'a, akwai ta gurin zama, akwai ta kaza, kai hatta dabbobi ma da suke rayuwa a cikin gidanka suna da haƙƙi. Tantabara ce, kaza ce, a bata abinci. Har malamai sun ce in mutum yana kiwo ya ki ciyar da abin kiwon a kai shi ƙara kotu, alƙali ya tilasta shi ko ya ba su abinci ko ya siyar da su. Makocinka ne kaga yana kiwo suna ta ramewa, sai kai salama da shi kace wane kana kiwon awaki, naga sun rame, ai fushi suka bani na daina ba su abinci. To ka kai shi ƙara kotu kace ranka daɗe ina ƙaran makocina ya daina ci da akuyarsa, naga ta rame. Sai alƙali ya kira shi ya ka daina ci da akuyarka, wallahi haushi ta bani na ce bari mata azaba da kwana biyar bata ci ba. To ba a haka a musulunci, ba wata kota a duniya da za ta ce a daina ba mutum abinci, ba a wa mutum azaba da yunwa. To da haka ka je ka bata abinci ko kuma ka siyar da ita. To kun ga musulunci yayi tsarin da kowa zai ba kowa haƙƙinsa a zauna lafiya. Kana da makoci sawa'un musulmi ne ba musulmi bane yana da haƙƙi a kanka, yana da haƙƙi ko da ba musulmi bane ka bashi haƙƙin makotaka. Da haka Allah ta'ala ya ce wannan kuwa hasadar da ke cinsu a rai. Can ma Allah ya ce am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, ko suna wa mutane hasada bisa abin da Allah ya ba su na falalarsa. Min ba'd ma tabayyana lahumul haqq, wannan abin ko ba da wasa suke yin sa ba, ba kuma da jahilci ba, ba da rashin sani ba, a'a sun san gaskiya ne. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, sun san addinin, sun san annabin, sun san Allah din, amma suka ki yadda da Allah, suka ki yadda da annabin, suka ki yadda da musuluncin. Allah yake da ganganci suka yi, da jahilai ne sai a ba su uzurin jahilci, da mantuwa ne sai a ba su uzurin mantuwa, da kuskure ne sai a ba su uzurin kuskure, amma a ilmance sun san gaskiya ne amma suka ki yadda da shi. Da haka Allah ya kira ga annabi a matakin farko yace fa'afu, ku yi afuwa, ku zama masu afuwa, masu sakacciyar zuciya, kar ku zama masu kulle abu a ranku. Wasfahu, ku yi rangwame. Da afuwa da rangwame kalmomi ne guda biyu da suke nufin mu wanke zuciyarmu, mu wanke tunaninmu, mu kuma zama mun cika zukatanmu da alkhairi. Wannan ku zai yi ne hatta ya ati Allahu bi amrihi, ba wai ku yi ta yin afuwar ba, a'a akwai lokacin da afuwar ma ba ta da amfani. Sai Allah ya ce yana da gaya, sai ya sa hatta gaya, ma'ana zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa. Shine Abdullahi bin Abbas ya ce faja'a Allahu bi amrihi fin nadir bil jala'i wan nafi, su bani nadir da banu quraiza da banu qainuqa a kowanne sai da Allah ya kawo mataki daban-daban a kansu. Su bani nadir sai aka musu jala. Abin da ake kira jala shine a ce ku tashi daga gari, an kore ku daga garin ko daga yankin ko daga unguwar. Mutane ne suka zo suka zauna a gari, suke ta kawo tashin hankali da musifa da rashin kwanciyar hankali, sai a tashe su a ce kowa tashi ya bar gurin. To aka yi musu wannan wannafai, aka kore su, aka fatattake su. Wa fi quraiza, su ko banu quraiza bil qatli wasabi, su da yake abin nasu akwai cin amana, akwai warwar alkawari, akwai taimakawa maki akan makoci, abokin zama, garin su ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallama, gurin zaman su ɗaya, akwai takadda ta yarjejeniyan zamantakewa da rike amana, suka warware don haka suka cancanci, aka ribace wasu, aka kashe wasu. Shine Allah ta'ala ya ce inna Allaha hakika Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir, mai iko ne abu sa komai da kowa, komai yana karkashin ikon Allah, kowa ma yana cikin karkashin ikon Allah. Wannan iko din shi ne da shi Allah yake sarrafa kowa da komai. Abin da ya ga dama ya kasance sai ya kasance, abin da bai ga dama ya kasance ba ba zai kasance ba. Wa aqimus salata, sai Allah ya kira ga musulmi akan su kula da sallah. Bayan imani da tauhidi, babu wani abu mai daraja a tsakanin musulmi kamar sallah. Ita sallah ita ce ake yin ta a kowane hali. Akwai sallar zaman gida wacce muke azhar hudu, la'asar hudu, magariba uku, insha hudu, asuba biyu, wanda da ake kira sallar zaman gida. Inde kana zaune a garinku a gidanka, sai kai ta yin azhar hudu, la'asar hudu, magariba uku, insha hudu, asuba biyu. Idan ka tashi daga garinku kayi tafiya, to Allah ya maka discount na 50% a cikin duk sallah mai raka'a hudu. Azhar sai ta koma biyu, la'asar ta koma biyu, insha ta koma biyu, ita magariba tunda uku ce kaga ba za a raba uku ba, ita kuma asuba tunda biyu ce kaga ba za a ji a yi raka'a ɗaya ba. To haka sai zama a zaman gida magariba da asuba ba sa canzawa da lokacin tafiya da lokacin zaman gida, raka'a su suna nan. Amma azhar tunda hudu ce kana halin tafiya, sai Allah ya rage maka biyu, kaga an rage maka kaso 50 cikin 100. La'asar aka rage maka biyu kaso 50 cikin 100. Isha aka rage maka biyu kaso 50 cikin 100. Sannan aka kara maka kuma wani abu cewa zaka iya yin jam'i na azhar da la'asar da magariba da isha, ka hada su guri guda ka yi su. Kuma jam'in ma aka baka dama kai iri biyu, jam'u taqdim da jam'u ta'khir. Zaka iya hada azhar da la'asar a lokacin azhar, zaka iya hada azhar da la'asar a lokacin la'asar, zaka iya hada magariba da isha a lokacin magariba, zaka iya hada magariba da isha a lokacin isha, saboda kana tafiya aka saukake ma. Sannan akwai sallar mara lafiya, aka ce asali kai sallah a tsaye, idan rashin lafiya yasa ba zaka iya tsaye ba ka jingina, idan ba zaka iya a jingina ba ka zauna, in ba zaka iya a zauna ba ka jingina, in ba zaka iya ba kwanta. Don ka kwanta ya ake sallah a kwance, lokacin da ka kwanta ko kake kwance lokacin sallah yayi, aka gaya maka zaka iya alwala kai ko ba zaka iya ba kai taimama, kaga sallah daga kwance ta koma ishara, sai dai nuni kai haka da kanka, kai haka da kanka, kai haka da kanka, kai haka da kanka a matsayin ruku'u, ka ƙara yin ƙasa a matsayin sujjada, haka zaka yi sallah, kuma haka Allah zai karba, domin iya abin da zaka iya kenan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hakan ana yaki, shi ma aka ce to ya za a yi a hada sallah da yaki, ya za a yi hada sallah da tafiya, ya za a yi hada sallah da rashin lafiya. Waɗannan salloli guda uku ana kiransu salatu ahlil a'zar, sallan mai uzuri. Tafiya uzuri ne, yaki uzuri ne, rashin lafiya uzuri ne, amma duk da haka Allah ya ce a hada su da sallah. Da haka aka samu salatul musafir, salatul marid da kuma salatul kauf, duk waɗannan suna nan da kaifiyar yadda ake yin su. To sannan sallah din nan ba a ɗauke maka ita a kowane hali kake. Ana sallah a jirgin sama, mun sha yin sallah a jirgin sama, a ce mana lokacin sallah yayi, sai kawai daga inda muke zaune kawai sai mu niyya mu sallah. Har limanci ma mun taɓa naɗa liman a cikin jirgi, yana daga kan kujerarsa, muka ce malam kai ne liman. Saboda haka aka tada sallah, ba mu san ina jirgin yake kallo ba, tunda ko ina ya kalla ai sallah haka. Ana yin sallah a mota idan akwai tsoron ba za ta tsaya ba, ana yin sallah a jirgin ƙasa, a jirgin ruwa, a kan abin hawa. In kiftun farijalan auruku bana, kaga sallah kowane hali mutum ya shiga akwai yadda zai yi sallah. To bayan sallan nan ta farilla kuma sai aka ƙaro nafulfuli, aka ƙara da nafulfuli. Nafulfulin nan amfaninsu guda biyu ne, na farko suna taimakawa farilla in an samu tawaya, na biyu kuma suna ƙara mutum yawan lada. Idan farillar ka ta cika, to nafula sai ta zama ƙarin lada. Idan farillar ka ta tauye, to nafula sai ta zama ciko ga wannan tauyayyen farillar. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da zai fara hawa su ke ni ita ce sallah. Idan sallah ta yi sai a karba da sauran aiki, in ba ta yi ba sai a dawo da mutum aikinsa. to sai ya zama rayuwar musulmi da sallah yake bude ta da kuma sallah yake rufe ta. Wace sallah ce muke bude safiyar mu da ita? Raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Wannan raka'a bi da mutun zai yi tafi duniya, tafi abin da ke cikin duniya. Sannan mun tashi rufewa kuma da sallah muke rufewa, ita ce me? Shafi'i da wutri. Ka bude da sallah safiyarka, ka kuma rufe ta da sallah shafi'i da wutri. To kun ga ashe, sannan kowace farilla gabaninta ko bayanta akwai nafila. La'asar ce kawai ake da sabani a kanta, amma a zahar akwai nafila gabaninta, akwai nafila bayanta. La'asar akwai nafila kafinta, bayanta ne ba nafila. Magariba kafinta ba nafila, amma bayanta akwai nafila. Isha akwai nafila bayanta da gabanta. Asuba akwai nafila kafinta, babu nafila a bayanta. Kaga yadda Allah ya tsara abubuwan. Sannan azhar da yake ita ce take zuwa a tsakiyar rana, nafulfulin da suke tare da azhar sun fi kowace sallah yawa. Domin azhar ce kadai ake iya yin raka'a hudu kafin a yi ta, ayi raka'a hudu bayan an yi ta. In an hada da ita ya zama 12. Ko ay hudu kafinta, ay biyu bayanta, in an yi ta ya zama 10. Ko ay biyu kafinta, ay biyu bayanta, in an hada da ita ya zama 8. Amma ragowar salloli ba su da irin wannan. Isha akan yi biyu kafinta, biyu bayanta, in an hada da ita 8. Magariba akan yi biyu bayanta, in an hada da ita 5. Asuba akan yi biyu kafinta, in an hada da ita 4. To su ne sallolin suke haka. Waɗannan su ake kira rawatib. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya lazzamci waɗannan raka'a 12 baya fashi, Allah zai bude masa kofar aljanna 8, yace zabo ce yake so ya shiga. Hudu kafin azhar, biyu bayan azhar, biyu bayan magariba, biyu kafin isha, biyu kafin asuba. In an hada 12 kenan. To waɗannan ita ce sallah. Mutum yana son ya yi daraja a wajen Allah, ya dinga kula da sallah. Domin sallah ita ce tsantsa alaka tsakanin mutum da Allah. Lokacin da kace Allahu Akbar, komai ka aje shi. Shi za ku ga a sallah ne kadai, duk ibada sallah ce kadai ake gina mata guri. Zakka, haji, waye sai haji kai. Sallah ita ce take da masallaci wanda ake yin ta daily. Kuma ita ce take da tsari, akwai shugabanci, liman, akwai mamu, sau karkashin liman, kuma sai an yi, sai yayi ayi. Ita take da wannan tsarin. Sannan ka je Makkah ma dai sallah zaka, in ka je Madinan ma dai sallah zaka je kai. Ita sallan nan ita ce zaka ga ko ina akwai ta. Kuma duk duniya ana sallah. Duk sabanin da musulmi suke ma baya shafar sallah. Kowace kungiya tana sallah, kowace dariƙa tana sallah. Kuma kowa ana da masallaci, ko ba a da sabani akan sallah. Ba wani masallaci da zaka je ka tarar su raka'a biyu suke yi. Duk ko ina hudu ake yi. Kowace dariƙa kake, kowace kungiya kake dai azhar da la'asar da magariba da isha da asuba kuna yi. Kaga wannan baya cikin abin da yake kawo sabani tsakanin musulmi sallah. Haka azumi, yanzu kowace kungiya kake ka dau azumi. Azumin shikenan kwaya ɗaya na musulunci, to ba a sabani akan sa. Watan dai ɗaya ne, ba wanda zai zo ya ce to ni fa azumi na a Shawwal zan yi. Mu kungiyar mu a Shawwal muke azumi. Ko me kake yi dai Ramadanan guda ɗaya ne. Haka wajen hajjin nan guda ɗaya ne, Makka da Madinan nan su ne dai guda ɗaya. Ba wanda zai ce ya gano tasa Makkan daban, ko ya gano tasa Madinan daban, ko ya gano tasa ranar daban. Rana ɗaya ce, duk musulmi su je su haɗu a nan gurin. Shi yasa ni'imar sallah take da muhimmanci. Sai Allah ya ce wa atu zakata, sannan ku fitar da zakka ku bayar. Ita zakka aiki biyu take yi. Takan sa Allah ya yarda da mutum in yana bada zakka, sannan takan sa talakawa su ƙaunaci mai ba su zakka. Kuma zakka tana yaƙi da talauci. Da kowa zai fitar da zakkarsa yadda Allah ya ce, ya raba 40, ya riƙe 39, ya bada ɗaya, ɗaya ɗin nan, ɗaya nan da za a tara ta, a ce kowa zai yi fi sabilillahi. Mai miliyan ɗaya ba da 25,000, mai miliyan biyu ya ba da 50,000, mai miliyan huɗu ya ba da 100,000, domin 40 ake so a raba. Mai miliyan 40 ya bada miliyan 1, mai miliyan 100 ya bada miliyan 2,500, mai miliyan 1,000 ya bada miliyan 25. Idan aka tattara yawan wannan kuɗin, in dai an fitar da su zaka ga cewa za su taimaka wajen yaki da talauci duk shekara kuma ake me akuya ya fidda daya tunda na ga muku abinda ake zakka asali guda 10 ne biyu karafa ne hudu kayan noma ne hudu dabbobi ne in ka hada su zama 10 karafan su ne zinare da azurfa wanda yanzu kudi suke wakiltar su sannan dabbobin sune awaki da tumaki da shanu da raƙuma sannan tsiro din nan sune alkama da sha'ir alkama da sha'ir sannan sai me sai inibi da dabino waɗannan sune abubuwa guda 10 da ake wa zakka don haka ya kamata kowa ya fitar da zakka kuma a dinga bada zakka kuma a wasu guraren ma akan kafa hukuma da take karɓar zakka da kuma raba zakka da ilmantar da mutane yadda ake fitar da zakka da yadda ake bayarwa kuma wani gun zaka ga abin yayi tasiri mutane sukan karbi bayanan da ake musu domin wani ma bai san hukuncin zakkar ba ko bai san hatsarin kin yin zakkar ba wani kuma in ya fitar bai san wa ya kamata a ba zakkar ba wani kuma bai san cewa nau'in dukiya kaza shi ake wa zakka nau'i kaza ba a masa ba so ilmantarwa a cikin harkar zakka yana cikin muhimman al'amura da annabi yace tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim wama tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda kuka gabatar na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi wajen Allah li anfusikum kuma dan kanku ne wanda diye abin kirki zai samu abin kirkin a wajen Allah to da haka kenan mutum yayi aiki da ikhlasi yayi aikinsa dan Allah yayi aikinsa saboda Allah in kuma yayi saboda Allah yayi dan Allah zai samu ladansa a wajen Allah wannan aya kenan tana kwadaitar da mu abubuwa guda biyu na farko tana kwadaitar da mu da mu tashi mu yi aiki sannan na biyu tana nuna mana mu yi aikin kuma saboda Allah ka tashi kai aiki sannan kai aikin saboda Allah subhanahu wataala kuma sannan tana nuna mana cewa komai kai ba za ka yi asarar sa ba a wajen Allah tajiduhu inda man inda Allah a wajen Allah za ka samu abu wannan kwadaitar da kai ne cewa duk abin da kai saboda Allah ba za ka yi asarar sa ba Allah shi yake karbar sadakoki yake karbar ayyuka yake renan su yake girmama su yake yawaita su kuma ya bude wa mutum kofa ku duba wata rahama ta Allah ga bayinsa yace in kai abin kirki daya zai mai da shi 10 duk abin kirki daya yanzu azumin nan da muka kai yau to 10 Allah zai rubuta in ya karba to da ka in kai Ramadana kana da azumi 300 a wajen Allah saboda kai Ramadana 30 to sai Allah ya ninka kowanne ya zama sau 10 da ka sai ka samu 300 man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha to idan kai sako kuma guda ɗaya ake rubuta in kai abin lada a rubuta 10 in kai sako a rubuta 1 sannan a wajen niyya ma in kai niyya za kai sako sai ka bari saboda Allah sai Allah ya baka lada idan kai niyya za a kai abin kirki wani abu ya hana ka ba kai ba to sai Allah ya baka lada saboda kai niyya mai kyau ita kanta niyya mai kyau ana bada lada niyyar da aka yi ta ma mummuna aka ga kuma tsoron Allah aka fasa ita ma akwai lada kaga ka samu ladan niyya mai kyau ka samu ladan fasa mummunan abu ka samu kyakkyawa an ninka mata ita 10 har a tafi zuwa 700 har ya zuwa abinda Allah ta'ala ya ga dama haka wannan aya tana zaburar da mu tana kwadaitar da mu cewa mu yi kokari mu kaddamar da wani abin kirki wanda za mu same shi a wajen Allah ta'ala inna allaha bima ta'amaluna basirun lalle Allah ta'ala yana ganin abinda kuke aikatawa Allah yana ganin mu yana jin mu yana sane da mu kuma ya san halin da muke ciki ita ma wannan cikon aya din kalman basiru da aka siffanta Allah aka kira Allah da suna basiru aka siffanta shi da siffal basaru wannan yana tsoratar da mu sannan kuma yana kwadaitar da mu idan an ce ana ganin ka in abin kirki kake yi kaga sai ka kara idan an ce ana ganin ka in kuskure kake sai ka gyara kenan wannan aya akwai khawfu da raja'u a ciki akwai targhib akwai tarhib sannan kuma asuffanta Allah da siffa an kira shi da suna, sunan shine al-basir, mai gani. Wannan gani na Allah subhanahu wata'ala babu wani abu da yake wa Allah shamaki, babu duhu. Kaka ce bari in shiga duhu, Allah yana ganin ka a cikin duhu. Kaka ce bari in shiga bayan katanga, babu wata katanga da take wa Allah shamaki. Ko bari na nutso a ruwa, ko kai nutso a ruwa, Allah yana ganin ka. Babu wani guri da zaka shiga ka ce zan kuya, ko zan fake, ko zan zamo Allah bai ganni ba, ko zan shiga inda Allah bai ji ni ba. Babu wannan gurin. Jin Allah ji ne gamamme, ganin Allah gani ne gamamme. Da haka zamu kira Allah da suna al-basiru, zamu siffanta Allah da siffar basaru, sannan kuma zamu siffanta shi da wannan. Da haka anan zamu tsaya. Abinda muka karanta daidai, Allah ya bamu lada. Inda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana. Ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki, wanda suka faɗi azaba kuma Allah ya tsare mu. Kamar yadda ake gani a yau a wajen wannan tafsiri, muna da manyan baki da suka halarta. Shine akwai zababban gwamnan jihar Gombe mai jiran gado nan da ƴan kwanaki kadan ya samu daman halarta tare da mukarrabansa. To da farko zamu maka addu'a, sannan zamu maka nasiha. Addu'a shine wannan nauyi da Allah ya dora maka da wannan dama da ka samu, muna roƙon Allah ya yi maka muwafaka, ya baka dacewa, ya baka nasara, ya sa ka shiga wannan gwamnati da alkhairi, kuma ka kare ta cikin alkhairi. Duk nasarar da Allah yake bawa mutum yayi abin kirki, Allah ya baka dama ka yi. Duk wani tsari da kariya da Allah yake ba mutum yayi kuskure ko ya abin da ba daidai ba, Allah ya tsare ka, kakkai wa mutanen Gombe abin da ba daidai ba. Jama'a sun soka, sun kaunace ka, sun shiga layi, sun sha rana, sun sha zafi, wasu sun ba da dukiyarsu, wasu lokacinsu, domin su ga sun danna maka ƙuri'a ka zama gwamna. Kuma Allah ya amshi wannan ka zama gwamna. Da haka mutanen Gombe suna jira su ga yanzu abin da za ka yi musu. Muna fata kuma tsare-tsarenka da saninka ga mutanen Gombe da bukatunsu da halin da suke ciki zai baka dama ka zo da tsare-tsare da abubuwan da duk wanda ya zabe ka da wanda ma bai zabe ka ba zai yi farin ciki kuma zai murna. Da haka muna fata Allah ya baka nasara, ya sa a shiga cikin nasara, kuma Allah ya sa kowa ya farin ciki da zabanka da akai. Sannan addu'a ta biyu, muna addu'a Allah ya baka makusanta da mashawarta na kwarai. Su amfanin mashawarta da waɗanda za su kewaye ka in sun zama na kwarai, to za su taimaka maka ne wajen abu biyu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace idan Allah yana son shugaba da alkhairi wanda za su kewaye shi sai su zama mutanen kirki. Kirkin su guda biyu ne. Idan ka ɗauko wani abu na kirki sai su karfafa maka gwiwa, eh excellency, wannan abin da za a yi lalle mai kyau ne, kuma ya kamata a yi, kuma an yi al'umma za ta amfana. Sun dinga karfafa maka gwiwa, sun dinga sauƙaƙa maka har abin ya kai ga nasara. Sannan sun ga wani abu wanda kai baka gani ba, idan mutum ya riga ya zama babba, to jin sa raguwa yake, ganin sa raguwa yake. Ba komai za a bari ka gani ba, ba komai za a bari ka ji ba. To in kana da masu ji mutanen kirki, masu gani mutanen kirki, za su dinga sanar da kai halin da ake ciki. To irin waɗannan in akwai su a kusa, suna taimakawa mutum wajen in za a yi kuskure su nusantar, in za a yi daidai su ƙarfafa gwiwa. Sannan na biyu, amfanin mashawarta na kusa shine za su baka shawarar da ta dace, kuma kai ma kana yi kana shawara da kowa a cikin aikinka. Sannan ko ina za ka saka ƙwararru, ko ina za a saka ƙwararru waɗanda za su bada gudunmawa a ga an kai ga nasara. To muna fata Allah ya kewaye ka da irin waɗannan mutanen. Sannan nasiha shine mulki abu ne mai daɗi, abu ne mai wahala. Daɗinsa idan an yi shi cikin nasara, an yi adalci, an zauna da kowa lafiya, to shine yake da daɗi. Idan kuma ba a yi shi da wato wannan niyyar ba, sai zama ba a ji daɗinsa ba. To muna fata Allah ya tsare ka daga rashin jin daɗin mulki. Allah ya sauƙaƙe maka yadda za ka yi abin da ya kamata. Allah ya cusa maka tsoron Allah. Nauyi yana kanka excellency, da haka akwai nauyin mutanen Gombe miliyoyi a kanka. Muna fata Allah ya baka ikon sauke wannan miliyoyi. Sannan muna kiranka da kai ƙoƙari, kai adalci, rike gaskiya, ka rike mutanen kirki, ka dinga karɓar shawara, kuma ka yi kokari kaga cewa ka saurari talakawa da bukatunsu ta hanyar wani layi ko wasu mashawarta ko wani layi da za a buɗe a dinga sauraron koke-koken jama'a ana ganin halin da suke ciki. Duk waɗannan abubuwa da taimakon Allah da addu'o'i da kusantar mutanen kirki duk za Allah zai maka wato muwafaka. Muna fata Allah ya sa a dace, Allah ya tsare dukkan abin da bai kamata ba, Allah ya baka nasara, Allah ya kawo mana canji na alkhairi, Allah kuma ya sa wannan gwamnati da zaka kafa, Allah ya sa a kafa ta cikin nasara, cikin alkhairi, cikin albarka, cikin ci gaba. Allah kuma ya zauna wa da wannan ƙasa ta mu lafiya, ya zauna wa da wannan jiha ta mu lafiya, ya ƙara haɓaka mana tsaro a wannan jiha da wannan ƙasa, ya ƙara haɓaka mana tattalin arziki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan mai tambaya ya ce malam, wani irin laifi ne idan bawa yana aikatawa Allah ba zai karɓi addu'arsa ba? Ai babu shi. Duk laifin da kake, inda kake ka tuba, Allah zai karɓi addu'arka. Laifin da ake ganin wato Allah baya karɓar addu'ar mutum in yana yin su shine cin haram, wanda shine ya kawo cewa ya tsulu safar ash'asa aghbara ya muddu yadayhi ila samaa ya qul ya rab mat'amuhu haram mashrabuhu haram malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa ana yustajabu la. Zaka mutu yayi kokari ya gyara hanyar neman abincin sa. Mahaifiyata ta tilasta mini in saki matata, sai na sake ta, to ina matsayin shikam tunda ina son ta? To kana son babarka, kana son matarka, kuma idan an samu rashin fahimta tsakanin matarka da babarka akwai matsala. Saboda haka da mun san kafin ka saki matar mun san babar taka, sai mu wakilce ka mu tura wakili ya je ya bata hakuri akan ta yafe ma ta yafe wa matar. Kuma kullum na gaya wa mata, idan mutum yana da uwa kika aure shi, ki yi kokari ki mallaki uwar, ki zauna da uwan lafiya, ya fi ma ki zauna da shi lafiya. Yanzu akwai wanda yake gaya mu, yace shi da ya auro matarsa kawai sai ta tare wajen uwar, yace yanzu ka gansu da babarsa sai ka ɗauka ita aka haifa shi daga baya zo, yace yanzu ko ta masa ba daidai ba sai uwar ta ce wallahi in ka kuskura ka taɓa ta. Yace yanzu wallahi malam, yace lallaɓa ta ma nake yi wani abun ma, yanzu ina so a wajen babartawa sai in je gurinta, ita matar ta ita za ta lallashi uwar, ko uwar ne ba daidai ba, sai zo samu matar ta ce da Allah baba ta yi fushi ki je ki lallashi, sai ta ce min to dan ba ne kaza yo min kaza. Amma an ka bari aka samu rashin jituwa tsakanin babarka da matarka, to ka shiga matsala. Ka bi babarka ka saki matarka, ka rike matarka babarka ta yi fushi. Yanzu akwai wani da ya zo ya same ni a ofis ya yi gumi ya ji kishar kaf ko murmushi baya yi, nace me ya faru? Yace wallahi malam baba ta ce, tace idan ban saki matata ba, ba ni ba ita, ko ta mutu kan zo kan kabarinta, kuma kan sake buga mata waya, kan sake zuwa gidanta in dai ban saki matata a yau ba, to yanzu kuma gashi yau din ta kusa karewa. Shine nazo nake neman mafita. Nace to kai a fahimta ka me ya hada su? Me hada su a fahimtar ka? Yace to shi dai wallahi ya san akwai ɗan rashin jituwa, to shi ne na yi delegate ɗin mutum biyar, na ce a je a samu uwar a bata hakuri, amma ka a ce ƙara ya kawo. Muka ɗan dai yi hikima aka ɗan juya maganar haka don dai a zauna lafiya. To muna fatan alheri za mu ba wa mai girma zaɓaɓɓen gwamna dama ya ɗan mana jawabi na ɗan lokaci kafin kuma mu rufe da addu'a.